sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. A yau Ladi ne al'ummar kasar Mali za su kada kuri'a zaben raba gardama kan soyayyun kundin tsarin mulkin kasar da gwamnatin mulkin soji da masu iko a yankin suka ce zai share fagen zabe da koma mulkin farar hula. Gwamnatin mulkin soja da ta kwace mulki ta hanyar juyin mulki a shekara ta 2020 da 2021 ta alƙawarin gudanar da zabe a matsayin wani bangare na mika mulki da koma tsarin demokradiyya. Sakamakon matsin lamba da suke fuskanta daga kungiyar ECOWAS. Ana cece ku ce akan waɗansu sauye-sauye a kundin tsarin mulki da kwamitin ya zattas, inda masu goyon bayan tsarin ke cewa za su ƙara cibiyoyin siyasa masu rauni ƙarfi, kuma 'yan adawa na cewa za su baiwa shugaban ƙasa ƙarfin iko. Sai dai hukumomin yankin da Majalisar Ɗinkin Duniya na kallon zaben raba gardamar a matsayin wani muhimmin zakaran gwajin dafi da kuma dama da gwamnatin mulkin soja ke da shi na yin tsayin daka a miƙa mulki. Da kuma gudanar da tsarin demokradiyya a fadin kasar musamman a daidai lokacin da masu kishin Islama ke kara kai hare-hare. Wa'adin aikin kotun kolin Amurka ya kusa kammala, kuma cikin mako biyu masu zuwa a nasaran alkalan za su ba da ra'ayoyi kimanin 20, waɗanda a ciki akwai waɗanda za su haddasa dambarwa ga koma wani hukunci kotun ta yanke. Shari'un da ba yanke ba sun hada da mataki na yanke kan samun damar shiga kwalejoji, sai shari'a kan kome tsara shafin yanar gizo na bikin aure na da hurumin kin aiki ga masu auren jinsi daya. Kalubalantar shugaba Biden kan matsayar yafewa dubban ɗaliban Amurka basuka, sai kuma wata shari'a da ta shafi ko 'yan majalisar jihohi a karan kansu na da hurumin sauya dokokin zaɓe. Kotun da ke da tsarin masu tsauri na mafi rinjaye shine samun alkalai 6-3 ta yanke hukunci kan feda dozin 3 na kararraki a wa'adin nan nata, kuma ba wanda aka yanke da ya saba wannan yawan na alkalai 6-3 bisa matsaya, amma hakan na iya sauyawa a makonni masu zuwa. A cikin shiru wanda ake matukar zuba ido a kansu akwai biyu da ke kalubalantar la'akari da jinsi wajen samun damar shiga kwalejoji da jami'o'i. Dukarar rakin biyu wata kungiya ce ta rajin samar da adalcin shiga makarantu ta shigar da su, daya karar ta shafi jami'ar Harvard ne, inda ɗayar kuma ta shafi jami'ar North Carolina. Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karbar kudin Sin a wajen biya, tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asia ba ta samu wani ragi na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Ladin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministan sa na man fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur din da kudin Sin, wato Yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur din ba. Wani shahararren malami ɗan Ahlus Sunna a Iran ya yi kira ga bunƙasa kare haƙƙoƙin mata, da yake jagorantar sallar Juma'a Zahidan da yake helkwatar lardin kudu maso gabashin Iran mai rashin zaman salama na Sistan da Baluchistan. Shahararren malami Imam Abdulhamid Ismail Zahi ya yaba wa gwagwarmayar tarihi ta matan Iran, yana mai zayyana su a matsayin gwarazancin nasarori da dama waɗanda maganarsu ya zama gwamnati za ta saurara. Malamin da an daɗe da sanin goyon baya na magana da ya nuna wa shugaban Iran mai tsaurin ra'ayin mazan jiya Ibrahim Raisi, hudubar ta Ismail Zahi ta zama bara'a ga matakan gwamnati tun ɓarkewar zanga-zanga a faɗin ƙasar a watan Satumbar bara, biyo bayan mutuwar matashiya Bakurdiya Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro don samunta da laifin karya dokar sanya hijabi mai tsauri ta Iran. Bayan sallar, masu zanga-zanga sun hau kan tituna suna furta kalaman ƙin jinin matakan gwamnatin Iran duk da tsaurin tsaro a yankin. Duk da dai ƙasar Iran na mutunta sauran mabiya addinai tsiraru a ƙasar da suka haɗa da mabiya addinin Kirista, Yahudanci da Zoroastarian, ba ta amince da addinin Baha ba. Hare-haren jiragen sama da aka yi sun kashe fararen hula tare da tarwatsa sassa da dama na babban birnin Sudan a jiya Asabar, kamar yadda mazauna ƙasar suka bayyana.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A tattaunawarmu da matasa 'yan gudun hijira da ke zaune a Ghana, za mu fara ne da jin shawarwari wanda Alhassan Muhammad Jabuza Alimet zai fara mana. Alhassan, bismillah.
Ina mai ba shugaban kasa namu na Niger shawaran duk yaron da ya taho daga gida zai je wata kasashe na daban, kaman kasan Ghana ko Abidjan ko Burkina Faso ko Mali ko Senegal ko su Murtani, duk inda yaro ya tafi inda bai wuce shekara 30 ba, ya fi a ce Adam ke shi tun kan hanya a sa shi aikin soja. Baban shi bai sani ba, uwar shi bata sani ba, sai dai an gan shi da nufin dine. Amma kuma ina da magana ambasadar namu na Ghana, mace ce ko namiji ne, mu ba san ko ne iri bane. In ka zo wurin yankar sai ya rena maka wayo da takardarka ta aihuwa, nationality ɗinka sai ya rena ma wayo, ya ce maka ba shi 5 million ko 6 million saboda mi kenan danka. Mu étranger ne gare shi, mu ma Nigerian ne da yake Nigerian, mu ma Nigerian ne danka, Nigerian sai ɗan Nigerian sai kon saki fe.
Assalamu alaikum, sunana Ashiru daga jihar Maradi. Kuma zan ba da wata shawara har gare mu ma matasa, saboda Allah muna da matsalolin da yake ya kamata mu yi mu kan mu maganin su, saboda shi wani nauyi Allah da kanshi bai dura maka shi, amma za ka yi ka dura maka kanka shi. Kuma da iyayen mu na gida ya kamata a ce wani na nan ba tare da wata matsala ta komi ba, za ka ga kawai yana da damar da zai tsaya ya kasuwanci, amma sai ya sarkafa ga hita neman kuɗi ya je shi ne wagga kasa yau, shi ne waccan kasa gobe, so da yawan masu yi tawa neman kuɗin nan kasashe da yawa. Wani na nan wallahi ko jarin aka ba shi bai san inda za a yi ya tsaya ya juya kuɗin nan ba, ya ci gaba. Saboda me yasa? Saboda bai tsaya koyi sana'ar nan ba. Tabbas wasu suna son su yi kasuwar, rashin jari ne sa ba su iya tsaya su yi. Wasu kuma ba su san ma da za su yi su koyi ta ba. To shahada zan ba matasa, ƴan uwana, mu riƙa koyon sana'a kowace iri ta inda ta neman halaka ne. Saboda a cikin sana'an nan in kana yanta watalan Allah zai iya kawo maka wani ɗauki da ko gwamnati ne ko tallafi ne na wani masu kuɗi wanda za a iya ɗauka a baka ka juya, kenan za ka iya ƙaruwa. Amma yanzu sai a ce gwamnati za ta iya zuwa ma ta nemi masu kasuwanci ta ɗan ba su taimako, sai a samu su da yawa wasu ba su iya kasuwancin nan ba. Sannan kuma akwai tallafin da za a iya ɗauka a zo a ce an kai ma jiha a ba matasa su yi kasuwanci, amma kuma ba wani matashi da za ka iya zuwa ka ji ya ce ya samu wannan tallafi, saboda mine ne su masu ƙarfi su ake ƙara ma ƙarfi. Ya kamata in dai za a ɗauki kuɗi a ba matasa ci su yi kasuwanci, to a hito a neme su, suna nan kan tituna suna yawo wasu da 'yan kansu ba su wuce na jaka 10 jaka 20, a neme su. Duka akwai kartuka, gwamnati ita san hanyar da za ta bi ta samu wa'annan ta tallafa musu. Amma an ɗauko an ba wa'annan wanda ko da suna cikin air condition, wallahi ba matasan suke ba, suna aje ma 'ya'yansu ne saboda ga 'ya'yan nasu su yi wahala, kuma su in su kuce ga ta ikwal je ɗiyan talaka su ka ce suna yi, sai ɗiyan masu kuɗi su zo suna bada tushiya saboda a soke ɗiyan talaka su a bari nasu soci. Alhalin ko ilimin ma basu kai ba, komi na inda za a tsaya a ci gaba. Niger dole sai da karkaran nan duk wata bariki da take takama daga ƙauye ta taso, saboda menene yau bangaren noma da kiwo kaɗai an ka tsaya an ka ba shi kulawa za a ci gaba. Duk wata ƙasa da take fiton ƙaho duniya ta samu ne saboda noma da kiwo da gina kamfanoni, duka su ne suke kama ƙasa ci gaba. To da Allah da Annabi, ko wani taimako gwamnati za ta bada ya kamata wayannan masu mayar rigunan masu shiga motocin suke canyi mana haƙi, saboda ba bada suke ba, sai dai a zo a dan tara ku taron ma sai a yi shi baka san yi ba, sai dai in ka ji an ce an kai kuɗi miliyar kaza an zo an raba, kuma ba ɗaya da kake gani, masu kasuwancin nan duka ba a ba su. To me yasa haka? Ya kamata a riƙa bincike in an ka bada wani tallafi bisa ga talaka, in ƙauye ne in bariki ne, ya kamata a riƙa kalkishin wa an ka ba, an ba wanda ya dace ko ko ba a ba shi ba. Saboda mu in ana bada nan shi mutum ba sai an ce kai sai ka samu ba, in yau cikin gari kowane ƙauye za a iya zuwa a samu matashi 20 ko 30 a ce an musu hanyar da sun tafi sun ci gaba, ba wai sai sana'a ga tuki nan na motoci ma duka for me ne a zuwa tallafa wa matasa su yi. Ai akwai ayyuka da dama wanda gwamnati tana da ikon ta je ta ɗauki matasa ta sa su, amma duka ɗaya masu kuɗi duka sai su zo su masu kuɗin su zo su tare su sa ɗiyansu. kenan kun ga nan ba ya adalci ba. To dan Allah ba zan mun san kai kai mai kokari ne kuma mai kishin zuciya ne wanda yake kishin Niger. Mun san kana yi duka kai kokari kuma abin da kake ka ci gaba da yi ka ƙara bincike akan aiki kowane iri ne wanda yake hitowa daga bangaren ka ka san ina ake yin shi ina ya kamata ana yi ko ba a yi. Saboda mu matasan nan ya kamata a ce an samu an mana maganin wannan matsalolin da muke ciki ko da yaushe muna kasashen mutane. Kowane dan adam yana da matsayi yana da inci amma wasu mutanen zaka ga sun yana mana wai kallon ka mu ba mutane bane alhalin ba hakan nan ba duk dan adam ba wai musulmi ba ko arni ba ka mai kallon banza yuhi can da banballanta na dan uwa musulmi mu duka masu inci ne kuma duk wanda yake kiran Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan kaga ba abin da zaka je kama kallon banza ne ba kuma nan inda muka zama gaskiya muna tare da mutanen kirki wanda duk wata matsala za ta zo saboda Allah suna yin tsaye sayin daka bakin gwalgwado iya karhin su ga sun taimaka mana to dan haka kuma duk wani abu da zai zo in wani taimako ne za a ba mu daga nan ne ga wayan gara muke tare da su a biyo ta hannun su a san abun nan ya shigo hannun su kuma in ya zo gare su mun san Allah ya zo gare mu da Allah ayi kokari Muhammadu bazan mu magana aiki na ci gaban kasa da ake a ci gaba da yi kuma a yi shi a bunkasar da shi saboda menene kamfanonin nan ne yau su ne matsalar Niger rashin gina kamfanoni ayi kokari da Allah a ce yanzu a cikin jihar Maradi kadai iya abin da ake noma wallahi in za a tsaya ai adalci a gina wa jihar Maradi kamfanoni wallahi abin da ake noma a cikin jihar Maradi matasan Maradi gaba ɗaya za su iya tsananin wurin su yi aiki ba tare da sun hita wani waje ba kinan rashin gina kamfanonin nan duka shine kawuna matsala ina mai muku fata alheri Allah ya bari iko
sunana Jamilu na fito ne daga Dakoro dan Niger da wuce shekara ta 12 kuma wajen nema na fito idan inda akwai aiki Niger bara za a yana dan shekara 12 shi je wajen neman kuɗi wata ƙasa shine muke so shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum da ya taimaka ma kasanmu ya tallafa mata ya koma shikara da ya shina dai aiki dai kowane lokaci aikin da shika yi shikara kuma shikara da ya taimako amma dai gaskiya inda akwai aiki Niger dan shekara 12 bai tahowa neman kuɗi wata ƙasa alhali kuma in ya to neman kuɗi wata ƙasa in ya to ga hanyar nan wanga shi tare shi shi ce ba shi kuɗi duk in kasar da ka shigo sai an tare ka an ce ka ware kuɗi kasar kuma an ka ce ka ware kuɗi ballanta na an ka shigo wata kasa a ce ka ware kuɗi ka je zahiri muna nan ne cikin dai Ghana wani lokaci mu ta aiki ba yare muke ji ba sai an ma yare ma ka ji baka san komai ba yana yiwa kamar ne layi shi marika kuma kaga kai baka ba abun su kaka ji ba yaran su kaka ji ballanta na ka ce mu sa marika
sunana Usman daga birnin Kazawai ko mulkin gure mu gaskiya mu ɗan Niger ne gaba ɗaya yankin mu Niger ne mu Niger mu Muhammadu Isu muka zaba da hali kuma ya sauka mun zabi bazan gaskiya bazan abin da kai na canza kuɗin nan gaskiya wannan kasashen waje wanda muka wuta nema mun ji dadin hakanan mu yanzu ɗan Niger ne gaba ɗaya mun kashe kanmu gaba ɗaya a nema ki inda aka ce ɗan Niger ya san inda zai je ya samu gumin shi ya san je kai can je ta hican lalle zai ta hican dan ya samu gumin shi an bude mana jado mun je mu to lalle jado muna taya yau he ka je ka samu abinci gobe ka rasa mun rasa anan dai mutane wasu su samu wasu su dawo gida wasu su zo su haka nan kuma a yanzu in muka tashi kasashen waje za mu ta nema in muka je wasu kasashen lalle kamo mu ake ana mai yiwo mu cikin kasar mu lalle wannan abin daidai a gyara muna mu muna son gaskiya a gyara muna haka nan mun to nema ne wani lalle ya tashi a gidansu babu ci babu sha gobe ka tashi babu ci ba sha kale ga tsoho yana ma kukan babu tsoho wannan tsohuwa ba kukan babu kananka babu lalle in ka samu wanda abinka ka kulle huta la kai ka je ka nema ka huta ka je ka nema daidai ya wanda zaka samu ka turo musu ka ci ka sha kuma gurin da ake tin da namiji in ya huta nema yo su cikin gida gaskiya legan ku daidai ka zo da kayan ka wanka na sutura na kyau ka wanke iyayenka ka ma iyayenka sutura haka nan ne gobe da ka huta nema haka nan ne mun zo mu diga amma ka zo ka diga mun zo mu diga gaba ɗayan mu yau ba mu samu a gari gobe mu samu a gari haka nan muke haka nan yau mun samu gobe mun samu haka nan yau in ka tashi gida irin ka kira gida a tura muka lalle nema kala kala ne yau in ka zo ka nema ka je ka kama mutun aiki ya baka kudin ka amma gashi arne ne ya kama aiki ya baka kudin ka eh lalle yana ga bakin ciki kuma babu inda zaka je ka kai karin shi sai dai ka bar ma Allah dai ka bar ma Allah ka dawo kai hakuri ka nemi wani da cin karshen ka da wannan babu wanda ya sani amma aka dora mana babba wanda zamu kai ma girman mu in dai baka samu baka san baka samu ba nuna na cin ka he ka je ka rantsu kudi har lokacin da ka samu ka kai ka bada
sunana Sani Dauda dan komin din Koraham mazauna Akara Ghana wato ni korehin da nake da shi guda ne akan mu mazauna nan kasar Ghana kalubalen da muke samu akan dalilin muna samun kalubale mu baki amma kukan da nake da shi akwai kananan yara suna nan wanda suke zuwa nan wanda suke bara gaskiya suna samun matsaloli sosai ana kakkashe su akan titi banza ba su samu wani tallafi kuma alhalin mu muna da mataimaka nan yanga wanda gwamnati ke turawa wakilai namu mazauna ɗan Niger mazauna kasashen waje amma ga sunan sai ana kashe su banza suna samun wahalhaluli amma ba su samu wani tallafi wanda ya kamata dai an ce sun samu muna da ambassador na Niger to amma ba mu taba yi an ce ya hito yayi wani korayi akan wanda ake kashe wannan kananan yaran wanda suke bara ba alhalin mu kuma gaskiya wannan abubuwan suna ci muna to a ƙwarya kuma ba mu taba jin kaman ya hito manyan zangwanni ba ya turo nashi wakilai a zo cikin manyan zangwanni haka kaman Akara Fadama Nima ga sunan dai inda baki dai mazauna Niger suke tambaya menene mazauna ɗan Niger mazauna nan kasar Ghana wani kalubale suke samu ba mu taba jin wannan tallafin ba dan haka dai gaskiya ina ka kuka akan wannan shine korihin na assalamu alaikum
sunana Ibrahim Murabi daga Dakoro wato gaskiya abin da yake cikin wannan tuwa ƙwarya yau mu ɗan Niger rashin kulawa da mu da ba a yi sosai don saboda Niger lalle tabbas kasa ce wadda kowane ɗan Niger ya kamata ci ya alfa hali da ita to yanzu sai ya zama na da kasan mu amma kuma zama cikin ta yana nima ga gare mu don saboda yau ni ba abin da yafi damu mu na yafi ciwon tuwa ƙwarya sai ka ga yaron da ya kamata a ci lokacin da yake yana makaranta ne amma ya bar wannan abin ya bar wannan karatun ya taho wurin neman kuɗi so idan ya taho wannan neman kuɗin ya rawa shi ta kasance zuwa gaba abin dubawa kenan ya kamata a ce a san matakin da za a dauka na bangaren ilimi don yau kasa idan tana da ilimi idan akwai masu ilimi cikin ta shine kasa za ta ci gaba za a rika samun abubuwa na alkhairi masu shigowa amma da an samu tarbiyya ta bangaren ilimi to ya abin kuma zai kasance
sunan
Hassan
farin baki na cikin gannan Akara lamarin da muke gani cikin Afirka ga cikin kasar Ghana zaka ga mace ta zo ta yanta ta tuwa yanta da yan mata zaka ji zo gari kana duban su kana ganin saboda babu ni suke tawa nima bai kamata ba in mu yan maza ma mun hito ma mace ta jawo yan mata in zaka neman kuɗi kun ka ta cikin gari kuna ganin su ga sunan yanzu inda mu ma an bidan muna intin da han matan nan ba za su tawa saboda intin nan ba ma samu abidan muna shi ba han matan ma sun samu damar da za su yi su ma su amma sai ga yanya burruwa a shekara 7 a shekara 10 an abin sa kwanan bayan ari da wasu san samun da muna inda san samun dama an muna inci da dubban wasu dawowa duk wasu yanzu sun dawo yan bara da yawa zaka gani in sai ta suna wuciya saboda ta kama na babu inda an muna intin da ba a ganin kowa cikin abin ga Afirka ga ku ina na sai kaje Niger in ga ne kaga shi ana ambata saboda ba mu samu muhimmancin da mun ga tsaka sama Muhammad Fazum kana abin kana taimako amma san samu a ƙara wani sama san samu assalamu alaikum
da bayanan Sa'idu farin baki zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba da shirin daga kasar Ghana a madadin wanda ya mana hira da matasan Ridwan Abbas da wanda ya daidaita sautin shirin Solomon Abo ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Sunana Badama Sai Lawal.
Me sana'arka a wannan jiha ta Maradi?
Sana'ata shine ina wankin hula kuma ina sayar da huluna.
Takaitaccen tari rayuwarka za mu so mu sani.
An haife ni a cikin garin Matallawa a karamar hukumar Engawa a Katsina State. Tun daga farko na fara sana'ar saka ta hula, a ƙarshe jari dai ya dan samu matsala na koma ina wanki da guga, a ƙarshe dai wani ya dauke ni ya ƙara sanya ni a cikin hudda ta hula. Na dawo cikin garin Katsina na bude shagon hula na fara sannan a sannu har Allah ya sallako ni a cikin jihar.
Gashi mun same ka a cikin wannan sana'a, me zaka ci ta yaya ka fara da kazo a jihar Tamarari?
Na fara ne ba da wani jari ba, na fara ne a hankali, sannan a hankali tun muna ta rarrafawa har muka samu al'umman gari suka aishe mu. A ƙarshe yanzu ana kawo mana aiki sosai wanda har zamu iya rike kanmu kuma zamu iya rike wadansu har ya kai ga anan muka samu jarin da muka rika zuba kayan da muke sayarwa.
Yanzu wannan shago naka ko wannan wuri naka da ni da mi ake samu?
Eh, zaka iya samu abubuwa daban-daban, misali abin da ya shafi kulluna haka da irin zamu yana sai da karu, muna sayar da start da sauran har ma da hirami haka muna sayarwa.
Da ka shigo ya ka tsinci kanka a matsayin ka, duk da yake inda ka buru ma ba kauye bace ba, amma ya ka tsinci kanka na canja rayuwa?
Gaskiya an samu sauye-sauyen rayuwa daban-daban, wadda irin wadda na barocin ake yi a sha bamban da irin wadda na iske ana yi ana. Canjin rayuwa na farko dai gaskiya mun same shi tun wajen yanayin mu'amalar mutane da na samu na jihar Maradi ta sha bamban da mu'amalar mutanen mu na jihar Katsina. Babban abin da na fuskanta wanda kuma ya burge ni shine ana mutanen al'umman Maradi suna da san ka faɗa musu komai gaskiya da kuma iya rike alƙawari, wanda idan har suka ce za su yi ma kaza to insha Allahu zaka samu wannan abin da bi iznillahi.
Idan muka dawo a bangaren nasarori a cikin sana'a, dami-dami aka samu?
Eh, nasara ta farko dai na samu customers sosai. Nasara ta biyu shine a nan gurin yanzu kuma kasuwar mu tana tafiya lami lafiya, kuma mun samu jari a wannan guri. Kaga wannan ma wata babban nasara ce, wanda kazo kana dan rarrahawa da dan jarin kai wanda ya bai wuce abinda zaka dan kashe shi wa lokaci guda, har ya bunƙasa yanzu zaka iya rike wani ma a kan shi.
Ina lamba da mata, akwai aure?
Gaskiya babu aure, amma dai ana da kudirin yin
haka. Kai shekaru nawa da haihuwa yanzu?
An haife ni a shekarar 1993. Ina ga shekara 30 kenan yanzu daidai.
Ashe ka dan sharuwa.
Ba laifi gaskiya.
An zo ana rayuwa a cikin birnin Maradi, an haɗu da wata koko nan gaba za a koma gida a yiwa wai?
Gaskiya mun gane wanda suka yi mana sosai, gida za mu koma biyu wannan aure.
To, kana so ka ce rayuwar birni ba ta yi ne ko kuma ya ne abin yake?
A'a, ka san ita rayuwa yadda kake, ya kamata Hausawa suna cewa daidai ruwa daidai tsaki. Kada ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba. Musamman so samu ita rayuwa ta aure, ana so ka auri macen da ta fahimci waye kai kuma ka san wace ce ita. Saboda macen da ta san yanda kake da macen da ta san ka a bariki ya sha bamban. In so samu ne ka auri wannan wadda ta san asalin ka, ta san ina kake, ta san so iyayenka, kuma ta san yanda kake da mafil azal, to babu wata ƙarya da za ka yi mata. Amma ita wannan ta ganka cikin dukiya ne za ta dauka cewa fil azal dama abun haka yake.
Ya kake kallon al'ummar da basu zo birni ba, suka san yanda rayuwar shi take, kuma suke fassara shi yanda suka dama idan kun koma gida?
Gaskiya wannan abu ne wanda gaba ɗaya bai ma dace ba, saboda abu ne wanda ake cewa kamar duhun kai, kuma wanda ba a sanya ilimi a cikin abu ba, saboda shi kanshi dama yawon duniya ai ilimi ne. Wani abu ne kuma ina ƙara jan hankalin al'umman mu da su daina yanke hukunci akan gurin da basu je ba.
Wani irin kalubale ke akwai a cikin rayuwa cikin birni?
Mutanen mu na Najeriya kamar su irin wasu makwabci na haka da ake cewa Nazir, dai ɗan Najeriya ne, da wasu kuma da muke zama da su a nan a cikin garin Maradi, su tari kamar shi irin wannan Nazir da ya kasance a Bako ne, zan dama labarin shaka Bako ne anan da ya zo ɗan Najeriya, sai ke cewa kai ai ko duk mutanen garin nan wasu suna yawan bauta haka da abun hawa, ba sa wasu wasu rashin tunani ne ke damu su ko rashin hankali. Sai nake mai fada a'a, kaga dai waɗanda kila ba su san abin da suke, ba su da hankali, ba su san me doka tuki ba, suna yi ne a turandam. Sai kuma waɗansu mutanen mu na su kuma ƴan nan cikin garin Maradi ne, sai ka ji kai tsaye mun muna mu'amala da su ga zance ha ai ɗan Najeriya gaba
baki ɗayan su ai duk dan Najeriya mai yaudare ne barawo ne yau za su yi jami'i
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
Thank you.